الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 14 ga watan Rabiul Akhir, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 19 ga watan 11 shekara ta 2021. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. بالي في كافين درسين يو إذن دا تنبوي سنة إيا غباتا wani sali kaya ne, idan kudi hannu ne za ka bada, za a sayar maka shi 13, in ku bashi ne 15. Farashi ya bambanta a sababin sabawar lokaci. Wannan shi ne ainihin ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani ya haramta mana. Kamar misali, ka faɗa ma mutum in kuɗi hannu ne to 13 za ka bayar, amma in bashi ne to 15 ne, to wannan haramun ne. An gane ku, baya halatta. Kuma wannan babi ne daga cikin babuka waɗanda suke na riba, haramun ne kwata-kwata, ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya. Shine malamai suka ce kayan kuɗi ne ɗaya-ɗaya, farashi sai ya saba a sababin sabawar lokaci. In kuɗi hannu ne kaza, in kwa bashi ne to kaza za ka bada, to wannan baya halatta. Na'am. Wai misali, mutum yana sallah, hamma ta zo masa, zai iya yin ta'awuzi, ma'ana ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. To ba a cikin sallah ba ko a wajen sallah, ban san wani dalili wanda ya nuna cewa ga wata addu'a da ake idan an yi hamma. Iya kawai abin da ya zo a sunna, idan mutum ya yi hamma, wato ya jinke bakinsa ya rufe. Mazala salamun salama ya nuna mana illar ta sa ya ce mutum ya jinke bakinsa saboda shaidani yakan yi ma ɗan adam dariya, ma'ana shi ne yake janyo ma ɗan adam hamma. An gane ku, ita hamma daga shaidani ne. Me yasa? Saboda kasancewar shi famar shaidani a kullum, kai mumini ya ga ya kasalantar da kai, ya rabantar da kai game da ayyuka na alkhairi. Ita kwa dama hamma alama ce ta jin barci. In ka ga mutum yana hamma to a gajiye yake, in ka sa ido ka tsare dan lokaci takaitacce zaka ga barciya dauke shi, shi ko sheidani haka yake su. To amma maganar addu'a ta musamman ba mu san da ita ba. A atisha ne aka sunnanta mana, in kayi atisha kace alhamdulillah, wanda yiji kayi godiya ga Allah kayi bishi shi kuma ya ce maka yarhamukallah, kai kuma sai ka maida masa kace ya hadikumullah wa yuslihu balakum. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun shiga kitabu Badi'il Khalq, littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato na farkon halittar halittu, wanda bayani ya gabata magabata suna da sabani game da a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala gaba daya wace halitta ce farko. Da yawa sun tafi kan cewa alkalamin kudura shine farkon halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala, domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa awwalu ma khalaqallahu al-qalam, farkon abinda Allah ya halitta wato shine alkalami. Ubangiji ta'ala yace da shi uktub, rubutu. Alkalamin yace wa ma za aktub, yace ya ubangiji na mi zan rubuta. Ubangiji mai girma da daukaka yace masa uktub kullama huwa ka'inun ila yawmil qiyama, rubuta duk abinda zai kasance har izuwa kiyama. Azza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace take yake alkalami ya gudana, duk abin da zai faru zai wakana tun farkon duniya har izuwa ƙarshen ta, alkalamin nan bai bari ba, komai ya rubuta. Ubangiji ta'ala ya kididdige shi a cikin littafi na Allahul Mahfuz, kamar yadda ya faɗa wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, daidai da motsa kafa da zaka yi tuntuni wannan alkalami ya rubuta. Kuma wannan rubutu da alkalami ya yi kafin Allah ya halicci sammai da ƙasai da shekara 50,000, Allah ya gama komai. To da haka suka ce wannan hadisi yana tabbatar da cewa alkalami wato shine farkon halitta daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wasu daga cikin magabata suka ce al'arshi gadan mulki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya alkalami. Wannan fada kuma ita ce fada wadda take ne rinjaye, kamar yadda hadisin da malam ya zo da shi wato ababan hadisi na uku, ko mu ce hadisi na biyu, hadithin Imran ibn Husayn al-Khuzai, Allah ya kara masa yadda, yake fada yake cewa na shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa aqaltu naqati bil bab, wato na daure taguwata a kofar gidansa. Lafazin aqaltu ma'ana na sanya mata da baibayi, domin lafazin aqaltu an ciro shi ne daga al-iqal, idan aka ce al-iqal shine da baibayi. Shi ne yace fa atahu nasu min bani tamim, wasu jama'a daga cikin kabila ta banu tamim suka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, fa qala manzon Allah yace da su iqbalu al-bushra ya bani tamim, yace ya ku jikokin tamim, manzon Allah yace ku karbi al-bushra. Idan aka ce al-bushra shine labari wanda ke faranta zuciya, asalin kalmar an ciro ta ne daga wato albishara, wanda albishara minan bashara ne, in aka ce bashara ita ce fata ta dan adam kenan. An gane ko? Saboda in zuciya ta yi fari, to alamar farinta a fuska yake bayyana. Idan mutum yana cikin farin ciki da walwala da jin daɗi, to a fuskar shi ake ganewa. To haka ita ma damuwa. Zan Allah ya ce ku riƙe albishir. Sai suka faɗa suka ce qad basyartana fa'adina. Ya Rasulullahi, tabbas ka ba mu albishir, to imana wata kyauta mu, ba mu wani abu. Sai da suka maimaita sau biyu. An gane ko? Idan ka koma a waccan riwaya da ta gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fataghayyara wajhuhu, fuskarsa sai ta canza a saboda wannan ruku da suka yi masa. Mun yi bayani kamar yadda malamai suka yi bayani sababin abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fuskarsa ta rikida ta canza, ya nuna damuwa ɗaya ne daga cikin abubuwa biyu, in ma ya zamanto sun fifita wato san duniya akan lamari na lahira. Ana famar a faɗa muku abinda zai amfane ku a makomarku, ku ringa famar cewa a baku wani abu na tarkacen duniya. Shi kuma ga mumini bai dace bai ya fifita rayuwa ta duniya akan ta lahira, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya nuna mana wannan sifa ce wadda wato waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala suka siffanta da ita, kamar yadda ya faɗa inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajila wa yadhuruna wara'ahum yawman thaqila, ko kuma kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhirah, ko kuma bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kenan in ma sababin wato sun fifita lamari na duniya akan lahira, shine yasa fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta rikida ta canza. Ko kuma ya kasance sun roke shi alhali a gunshi babu abinda zai dauka ya basu, wanda wannan ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce. In dai a roke shi, to in dai akwai, to manzon Allah baya mayar da wanda yake mai roko. Duk wanda ya tambaya, in dai akwai, manzon Allah yakan bashi. A tambaye shi babu abin da zai bada, wannan yana sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada cikin damuwa. Kamar yadda a hadisin wasu sahabbai da suka zo, waɗanda suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato jikinsu duk ya canza, yunwa ta koma ɗaya jikinsu da tsahin tufafi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya gansu ma sun zo, ran shi ya ɓaci, ya samu damuwa, ya shiga gida ya fito, ya koma shiga ya fito, babu abin da zai basu. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasa aka yi kiran sallah, lokacin sallah ne, bayan an gama sallah manzon Allah ya tashi ya tsaya a cikin jama'a, yayi wata takaitacciyar khutba, galgadi ne da jan hankali, bayan yayi yabo da jinjinawa ga Ubangiji mai girma da ɗaukaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya karanto farkon suratul Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katīran wa nisā'a wattaqullaha alladhi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Sannan ya karanto ƙarshen suratul Hashr. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. سلام ذا الله يجا hankalin jama'a ya kwadaitar da su akan cewa su ce maka. Aka shimfida wani mayafi, kowa yana zuba dan abin da Allah ya hore masa, wani yazo da dan zakkan shi na dabino, wani yazo da wasu yan kudade ya zuba, wani sahabi Allah ya kara masa yadda da ya koma gida sai ya dauko buhun kudi, baya ma iya daukan shi da kene janyo shi ya kawo sai ya baje. Ganin wannan sahabi ya kawo sadaka mai kauri, jama'a sai suka biyo baya suka ringa koyi da shi, kowa sai je ya kawo abu wanda yake mai kauri fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta fara kyalli yana farin ciki yana murna. Manzon Allah sai yake fada sai ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu wa ajruhu wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a aw kama qala. A shahidi dai anan abinda muke so kaga anan da babu abinda zai ba su, yaya fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi damuwa ya samu. Shine anan malamai suka ce takan iya yiwuwa sababin abin da yasa fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta canza ba da roƙon da suka masa ba, a sababin agun shi babu abin da zai ba su. To shine a lokacin nan sai wata tawaga daga cikin mutanen Yemen wato suka shigo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan su Banu Tamim wato sun fita. Su mutanen Yemen in ma ya kasance al-Ash'ariyun, kabila ta Abu Musa al-Ash'ari, ko kuma wato Nafi ibn Zaid al-Himyari, an gane ku shi da jama'arsa, kamar yadda kuma wannan shine wato zahirin abin da yake cikin hadisi. Nafi ibn Zaid al-Himyari daga cikin kenan kabila ta Himyar su ne suka zo. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su iqbalul bushra ya ahlal yaman, manzon Allah ya ce ya ku mutanen Yemen ku karfa albushra, allam yaqbalha banu tamim, a sababin su banu tamim ba su karba ba. Anan zaka kaddara lamun aidi allah ya li allam yaqbalha banu tamim, ko kuma li ajali allam yaqbalha banu tamim, a sababin su Banu Tamim ba su karba ba, manzo Allah ya ce ku karba kuke da rabo. Kalu sai suka fada kadkabin na ya rasulullah, tabbas mun karba ya manzo Allah. Kalu sai suka ce ji ina nas'aluka an hadhal amri, mun zo ne takanas domin mu yi maka tambaya game da wannan lamari. An gane ko lamari, wannan lamari shine lamari na addini. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake musu bayani yace kana Allah wa lam yakun shay'un ghayru, ubangiji ta'ala ya kasance wato wani abu in ban da shi bai kasance ba, bai zamanto ba. Kana Allah, ubangiji ta'ala ya kasance wa lam yakun shay'un ghayru, wani abu in ban da shi kwata kwata bai zamanto ba, babu komai in ban da shi. Domin ya faɗa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, shine na farko shine na ƙarshe shine madaukaki wanda ke sama da kowa da komai da rinjaye, kuma shine boyayye wanda babu wani abu wanda yafi shi boyewa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana wannan aya, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa antal zahiru falaysa fawqaka shay'un wa anta al-batinu falaysa dunaka shay'un. Dan haka farkon wato Allah subhanahu wa ta'ala awwaliyyar shi bata da farko, kamar yadda kuma karshen shi baya da farko. Dan haka in ka koma cikin muqaddima ta risala, wanda muqaddima ce ta tauhidi, tauhidi na ahlus sunna wal jamaa, chai laysa bi awwaliyyatihi ibtida'u wala li akhiriyyatihi inqibau, faruwar Ubangiji ta'ala bata da farko, karshen shi kuma baya da karshe. An gane ku shine anan yace kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu, Allah ya kasance wani abu din ban da shi babu shi. Sai yace wa kana arshuhu alal ma, al'arshin sa kuma a lokacin nan wato ta kasance tana kan ruwa, kamar yadda ya fada a cikin suratul Hud, wa kana arshuhu alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sai yace wa kataba tizikri kulla shay'in, kamar yadda yake cikin wata riwaya thumma kataba tizikri kulla shay'in, sannan sai ya rubuta dukkan komai, duk abin da zai wakana har zuwa kiyama. Tizikri wato a cikin mahalli na ambatansa menene shine Allahul Mahfuz, ko kuma fi zikiri wato cikin littafi na Allahul Mahfuz, kamar yadda ya faɗa wa laqad katabna fi zaburi min ba'di zikri anna al-arda yarithuha ibadi as-salihun. An gane ko? Shine yace wa kataba fi zikri, Ubangiji Ta'ala ya rubuta dukkan abinda zai wakana a cikin littafin sa na Allahul Mahfuz. Ma'ana ya umarci al-kalami cewa ya rubuta, kamar yadda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al-kalamin Allah ya bashi umarni cewa ya rubuta duk abinda zai wakana har izuwa kiyama. Sai yace wa khalaqa as-samawati wal arda, sannan kuma Ubangiji Ta'ala sai ya halicci sammai da kasai, wanda daman ya zo a hadisi na cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kataba Allahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardina bi 50 alfa amin, sai yace wa kana arshuhu ala al-ma. Ubangiji Ta'ala ya rubuta duk abin da yake nihin kaddara ma bayin sa kafin ya halicci sammai da kasai da shekara 50,000. Zan Allah yace wa kana arshuhu ala al-ma, an gane ko? A lokacin nan tintini al-arshin sa tana kan ruwa. Lalle wannan hadisi yana tabbatar da al-arshi ita ce farkon halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala. Babu wata halitta da ta riga ya halitta ta al-arshi. Bayan al-arshi kenan wato abin da ya biyo baya shine al-kalami. Dan haka malamai suka ce ita wannan wato awwaliya ta al-kalami da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma khalaqa Allahu al-kalama, farkon abinda Allah ya halitta daga cikin halittu wato al-kalami. Kenan wannan in aka danganta izuwa abinda ke bayan halittar al-arshi da ruwa, bayan Allah ya halicci al-arshi ya halicci ruwa teku, abinda ya biyo baya kenan shine wato al-qalamin qudra, ko kuma awwaliya ta zamanto anan kenan bin nisba ila ma yuktabu bihi, zuwa abinda ake rubutu da shi, shi wannan al-qalamin shine na farko. Inda duk wani abu da ake rubutu da shi to al-qalamin qudra ya riga yayi shi, amma a bangaren halitta al-arshi ita ce ta farko daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda dai bayani ya gabata, yau za mu tashi kenan babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في سبع أرضين باب ما جاء في سبع أرضين وقول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله والسقف المرفوع أي السماء سمكها أي بناءها الحبك أي استواؤها وحسنها وأذنت أي سمعت وأطاعت وألقت أي أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت أي عنهم طهاها أي دهاها بالساهرة أي وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. قال حدثنا علي بن عبد الله هو بن المديني قال أخبرنا بن أولي هو إسماعيل ابن إبراهيم أنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أنا أبي سلمة بن عبد الرحمن وكان بينه وبين أناس خصومة في أرض فدخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها ذلك فقالت رضي الله عنها يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم كيد شبر طوقه من سبع أرضين. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله هو بن المبارك المروزي an Musa bin Uquba huwa sahibu sir an Salim huwa ibn Abdullah ana abihi huwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man akhadha shay'an min al-ard bighayri haqqihi khusifa bihi yawm al-qiyamati ila sab'i ardin قال حدثنا محمد بن المثنى هو ابو موسى الانزي قال حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي قال حدثنا ايوب هو ابن ابي تميمه السختياني عن محمد بن سيرين هو المدني عن ابن ابي بكر عن ابن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مدر الذي بين جمادى وشعبان قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام هو ابن عروه عن ابيه هو عروه بن الزبير عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه انه خاصمته عروه في حق زعمت انه انتقصه لها الى مروان فقال سعيد أنا أنتقص من حقها شيئا أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يدوقه يوم القيامة من سبع أراضين قال ابن أبي الزناد قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه أنه قال قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم مالم الله يجي كنسنا فدا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wato cewa ita kasa ita ma bakwai ce kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai guda bakwai allazi khalaqa sab'a samawatin dibaqa an gane ko wannan sama da muke gani bakwai ce Ubangiji ta'ala ya halicce ta kuma ɗaya kan ɗaya haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jera su bakwai kin ba haka ba suke a jere kamar yadda misali in zaka jera abubuwa a gabanka akan tray zaka jera su a su jerawar sammai Ubangiji ta'ala ya jera su ne ɗaya kan ɗaya haka shine dibaka alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati dibaka ɗaya kan ɗaya haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jera su to shine anan malam yayi babi baban da ke tabbatar mana cewa ita ma ƙasa kamar yadda Allah ya halicci sammai guda bakwai su ma ƙasai guda bakwai ne shine yazo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu talaq Allahu allazi khalaqa sab'a samawati Allah da ake kiran ku zuwa kadai ta shi da bauta shine Allah da ya halicci sammai bakwai sai ya ce wa minal ardi mislahunna wato daga ƙasa halittar ƙasa mislahunna Ubangiji ta'ala ya halicce su ne kwatancin sabbai kaga anan ash-shahid chai wa min al-ardi mislahunna kenan al-misliya anan yadda Allah ya halicci sammai guda bakwai to haka ita ma ƙasa guda bakwai ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce su kamar yadda sammai ɗaya kan ɗaya ce to su ma ƙasan bakwai su ma haka ne shine yace wa min al-ardi mislahunna wato game da ƙasa mislahunna Allah ya halicce ta kwatancin yadda ya halicci sammai bakwai in banda wannan aya babu wata aya a cikin Al-Qur'ani wanda take nuna cewa kasa guda bakwai ce in banda wannan aya. Duk ayoyin da suka zo suna bayani ne akan cewa sama da Allah ya halicce ta bakwai ce, kamar yadda ya faɗa a cikin suratul Fusilat, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn, haka ya faɗa huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in 'alim. To amma a wannan aya sai ya ce wa min al-ardi mislahunna, wato game da ƙasa Allah ya halicce ta mislahunna, kwatancin sammai bakwai da ya halitta. Sai ya ce ya tanazzalu al-amru bainahunna, lamarin Allah subhanahu wa ta'ala yana sauka tsakankanin su game da duk abin da yake nihin wato kasantarwa. An gane ko? Wanda wannan yana nuna mana lamarin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da wani lokaci keɓantacce, ba dare ba rana, sammai da ƙasai lamarin Allah subhanahu wa ta'ala na sauka na gudana a cikinsu. Saboda daman shi ya faɗa yudabbiru al-amra, shi yake gudanar da lamari, duk wani lamari a cikin sammai da ƙasai Ubangiji ta'ala yake gudanar da shi. Sai yace li ta'alamu, don ku yi sani, ku tabbatar, annallaha ala kulli shay'in qadir, lalle Ubangiji ta'ala mai matukar iko ne akan dukkan komai, babu wani abu da ke gagararsa a sama ko a ƙasa. Wa annallaha, kuma don ku tabbata ku yi sani, annallaha kada ahaba bi kulli shay'in ilma, tabbas ya kewaye dukkan komai da sani, babu wani abu da yake koyuwa gare shi a sama ko a ƙasa. Innallaha la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama, shine yace kada ahaba bi kulli shay'in ilma, ya kewaye dukkan komai game da sani, ya san duk wani abu wanda yake samun me, da duk wani abu wanda yake rashashe, da duk wani abu wanda yake koyayye, da duk wani abu wanda yake bayyananne, da abinda zai iya yiwuwa, da abinda ma ba zai yiwu ba, in ya yiwu yaya zai kasance gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya kewaye da sanarsa. Wanda wannan aya tana tabbatar mana wata martaba daga cikin maratibul imani bil qada'i wal qadar, shine al-ilm. Sai ka yi imani cewa sanin Allah ya kewaye kowa da komai, ya san kowa, ya san komai, duk wani abu samun me ya san da shi, duk wani abu rashashe ya san da shi, abinda zai iya yiwuwa Allah yana sane da shi, abinda ma ba zai yiwu ba, in ya yiwu yaya zai kasance Ubangiji ta'ala yana sane da shi. A takaice, wannan aya tana tabbatar mana kenan ƙasa ita ma guda bakwai ce, kamar yadda Allah ya halicci sammai guda bakwai. Shine malam sai ya ce wasaqfil marfu, da fadar Ubangiji ta'ala a cikin suratul Tur, wanda rantsuwa ce yake, yace wasaqfil marfu, Ubangiji ta'ala yace ina rantsuwa da rihi wanda yake abin daukakawa akan halittuna. Shine malam yace as-sama'u, ai ita ce sama, sama ita ce ake nihi da as-saqaf, as-saqaful marfu, rifi wanda yake abin daukakawa, kamar yadda a can cikin suratul anbiya Ubangiji ta'ala na faɗa wa ja'alna as-sama'a saqfan mahfuza, sama Ubangiji ta'ala yace mu ne muka maida ta zamanto wani rihi wanda yake abin kiyayewa. Shine yace was-saqfil marfu, wato ina rantsuwa da rifi wanda yake abin daukakawa kenan akan doran ƙasa, ita ce sama. Sai yace samkaha, fadarsa da yace rafa'a samkaha, ai bina'aha, Ubangiji ta'ala shine ya daukaka samkaha, wato shine ginin ita sama. An gane ku, domin ita sama gini ne, Allah ne ya gine ta, kamar yadda ya faɗa was-sama'a banaynaha bi aidin wa inna la musi'un, shine yace rafa'a samkaha ai bina'aha, Ubangiji ta'ala shine ya daukaka gininta. Sai yace al-hubuk, an gane ko, kamar yadda ya faɗa was-sama'i zatil hubuk, Ubangiji ta'ala yace ina rantsuwa da sama, zatil hubuk malan yace ai istiwa'uha wa husnuha, ma'abuciyar daidaituwa da kyawu, shine ma'ana al-hubuk. Wasu malamai sun fassara al-hubuk wato hanyoyi, saboda akwai hanyoyi na halittun Allah subhanahu wa ta'ala, ga hanya ta rana, ga hanyar wata, ga hanyoyi waɗanda suke na taurari. Wasu sun fassara al-hubuk shine ma'abuciyar hanyoyi. Al-hubuk anan malam yace istiwa'u hawa husna, daidaituwarta da kyawunta. Sai yace wa azinat, da fadarsa da yace wa azinat, wato sama, wato taji tabi, ai sami'at wa aba'at, taji umarnin da ubangijin ta yi bata, wa ada'at kuma ta mika wuya. Shine game da darewa a cikin suratul inshiqaq, idhas sama'u inshaqqat, ubangiji ta'ala yace idan kaga sama ta tsatsage, ta yi kofofi, to ka tabbata kiyama ta yi. Sai yace wa azina, sama ta ji ga umarnin da ubangijin ta ya bata na cewa ta tsatsage, an gane ko, kuma ta yi da'a. Wa azinati li rabbiha, ta ji umarnin da ubangijin ta ya bata, wa hukkat, kuma an gasgata mata cewa ta ji tabi, domin halitta ce daga cikin halittun Allah, kuma sama ba ta saba masa, mi biya ce ga umarninsa. Sai yace wa alqat, ita kwa kasa, wato ai akhrajat ma fiha minal mauta, aran nan ta watsu duk abin da yake cikinta na matacci, da duk abin da yake cikinta na gwalagwalai, in kiyama ta yi gaba ɗaya kasa za ta watsu su. Shine anan malam yace ai akhrajat ma fiha minal mauta, ta fitar da duk abin da yake cikinta na matacci. Wata khallat ai anhum, ma'ana ta wuhinta gabarinsu. Da ya'yan adam suna binne a cikin ƙasa, to amma da zaran an yi buta busa ta tashi, gaba ɗayan abin da yake cikinta na matacci tun farkon duniya har izuwa ƙarshenta, gaba ɗaya ƙasa za ta watsu su bayanta, babu wani wanda zai rage. Sai ya ce ƙahaha, an gane ko, kamar yadda ya faɗa a cikin suratul shams, da ya ce wal ardi wa ma ƙahaha, ina rantsuwa da ƙasa, wa ma ƙahaha, da ubangijin da ya shimfiɗa ta. Ƙahaha shi ne ya ce ai da haha, ma'ana ya shimfiɗa ta. Sai ya ce bisahira, an gane ko, can da yake cewa fa inna ma hiya zajratun wahida, sai ya ce fa idahum bisahira, kusan da cewa tashi bayan mutuwa, ubangiji ta'ala ya ce tsawa ɗaya tak ce ta mala'ika, ba wani abu bane ba mai wahala, ba wani abu bane ba na kai ruwa rana wanda sai an jima ana goga, a'a. Fa inna ma hiya zajratun wahida, tsawa ɗaya tak ce ta mala'ika, ubangiji ta'ala ya ce fa idahum, sai ga maka bayi gaba ɗaya tun farkon duniya har ƙarshenta, sai ga maka su bisahira, wato a bayyana a fuskar ƙasa. Shine yace ai wajhul ardi, abinda ake nihi as-sahira wajhul ardi, fuskar ƙasa. Kana fiha al-hayawanu nawmuhum wa saharuhum, barcin ƴaƴan adam da rashin barcin su gaba ɗaya daman a cikin ta ne, da haka aka ambace ta as-sahira. Idan aka ce as-sahar shine rashin barci, to anan malam ya zo da waɗannan ayoyi domin ya nuna maka kamar yadda ita ma sama rihi ce, tunda Allah ya ce wa minal ardi mislahunna misliya, anan ita ma ƙasa haka Allah ya ruhata. Kamar yadda sama ubangiji ta'ala gina ta kuma ya kyautata gininta, to haka ita ma ƙasa. Kamar yadda ita sama ta dare ga umarni na Allah subhanahu wa ta'ala da ya bata idan kiyama ta yi, to ita ma ƙasa, yadda ƙasan sama ta ji ta bi ga umarnin ubangiji, ita ma ƙasa haka ce. Allah ya umarce ta cewa duk abin da yake cikinta na matacci ta watsu su, ta huddo su, gaba ɗaya kai tsaye za ta huddo su. Shine kenan fa'idar zawwa da waɗannan kenan misliya, daidai da daidai ne. Duk a yadda Allah ya halicci sama, haka ya halicci ƙasa. Sama baiwarsa ce, halittar shi ce, ita ma ƙasa haka. Shine malam sai ya zo mana da hadisin wato Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf, Allah ya ji kansa yake, an gane ko, wa kanat bainahu wa baina unasin khusumatun fi ardi, tsakanin shi da wasu jama'a akwai jayayya, suna rikici game da wata gona. gane ko rikicin gona ne, ashe rikicin gona al'amari ne wanda yake da daddi, an gane suna jayayya. Fadakala ala Aisha, sai ya shiga gun Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, fa zakara laha zalika, wato ya bata labari, ya bata labari ga halin da yake ciki shi da wasu jama'a suna rikicin gona. Faqalat Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, sai ta ce da shi, ya Aba Salama, ta ce ya kai Aba Salama, ijtani bil arda, ta ce wallahi ka nisanci ƙasa. An gane ko? Lamarin wato jayayya ta ƙasa ka nisance shi, nan gargadi ne Aisha take masa da jan hankali, domin lamari ne mai hadarin gaske. Tace fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala, tace domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada. Kaga karantarwar magabata, in aka ce maka ikaza sai an zo ma da dalili, ko aka ce ka bar kaza sai an zo ma da dalili. Kaga anan nasihar da ta masa tace na cewa ka nisanci lamarin kasa, lamarin gona ka nisanci, tace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada, man zalama qida shibri, duk wanda yayi zalunci na ƙasa gulgudan dani daya, in aka ce dani shine in ka ware yatsotsinka haka tafin hallinka haka, daga wannan babbar yatsa zawwa wannan ta tsakiya ka wani, shine ake kira shibri dani. Tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, man zalama, duk wanda yayi zalunci na ƙasa gona ko fili, an gane ko, ya ci iyaka daidai da dani daya, manzon Allah ya ce duwiqahu min sab'i ardina, za a masa dan wuya na ƙasan bakwai a ranar kiyama. Lafazin duwiqa an ciro shi ne daga abawq, idan aka ce abawq shine dan wuya kamar yadda ake fada a Hausa, ai idan ka dauki dabobi kamar in misali dawakai da jakai da raƙumma, akwai wani ado da ake musu wanda ake ratayawa a wuya, duk abinda yayi zagaye wuya haka kamar shan haka sarka shine ake kira tsawuk. An gane ko? Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa ga waɗanda ba sa hudda zakka, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayuqawquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama, da sanna za a yi musu dan wuya da abinda suka yi ruwa da shi na dukiya a ranar kiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana, wani katon maciji ne kumurci mai kahonni mai kura, an gane ko, wanda suke fada mai dahi narkajiki, wanda in ya sara to ba ko gusawa mutum baya, to haka zai zo ya nade wuyan wanda ya tara dukiya baya hudda zakka, yayi tasaransa ya ce masa ana maluka ana kanzuka, ni ne dukiyarka ni ne taskarka. Maza Allah sai ya karanto wannan aya, a shahid dai in aka ce abawq shine dan wuya, abinda yake nade wuya ya zagaye shi, to shine anan yace za a yi masa dan wuya na kasan bakwai gaba daya a ranar kiyama. An gane ko? Hadisi na farko kenan kafin bayani ya zo. Sannan hadisi na biyu, hadisin Salim ibn Abdullah daga mahaifinsa shine Abdullah ibn Umar, Allah ya kara musu yadda, na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man akaza shay'an min al-ardi, duk wanda ya karbi wani abu na ƙasa bi gairi haƙƙihi ba tare da haƙƙinsa ba, ba tare da haƙƙi ba, ka tabbata gonan nan ba taka bace ba, saboda iya rikici da iya jayayya ka kewaya ka ba mai gari cin hanci ko ranka ya dade, aka murɗe haƙƙin masu haƙƙi aka baka, ka tabbata ba taka bace ba. Ko kuma fili ka je ka dauki lauya aka yi ta jayayya, hilin mutane ne, karan mutane ne, ka zo ka cinye, wala iyazu billahi, kai da ka iya jayayya ka je aka maka takardu na banza, menene na banza, aka sa tarihin cewa wannan fili ya riga yi na wannan, kuma kai ka san daman na mutane ne. Akwai waɗanda suke sayan wannan rikici suna gani su sun ci banza, in suka ga fili ya burge su sai su je su ga azzalamai a can ofishin gwamnati a yi takardu, wai sai a sa dukkan takardun wai sun rigayi wancan, in yaso sai a ce to kai maza ka gina, a zo a yi ta jayayya. Kai kanka ka san gane abin ba haƙƙinka ba ne ba, ka zo ka yi ta jayayya sai ka cinye haƙƙin masu haƙƙi. Domin zan Allah ya ce kusifa bihi yawmal qiyama ila sab'i ardina, za a kisfe shi, za a juyar da ƙasa, ƙasa za a sa ta dari ya nutse a cikinta, sai ya yi nutsen da sai ya je ƙarƙashin ƙasa ta bakwai. Wal iyazu billahi, nau'i daga cikin nau'ikan azabar duk mutumin da ya ci iyaka ya yi zalunci. Wannan wai ana maganar mawo wanda ya ci ɗani ɗaya, to ina ga wanda ya cinye gonar jama'a ko wanda ya cinye karen jama'a? Za a sa ƙasa ta juye da shi, yayi ta nutso, yayi ta nutso a cikinta, sai ya kai ƙarƙashin ƙasan bakwai. Sannan malam ya zo da hadisin wannan Ibn Abi Bakra, an gane ko, a wata nuska kenan an Abi Bakra shine, wani shine Nufai Ibn al-Haris, Allah ya kara masa yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yake cewa inna zamana qadista dara, lalle zamani wato tabbas ya zagayo, ka hay'atihi kamar yadda yake, yawma khalaqa samawati wal arda, ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa. Tirin da Allah ya halicci sammai da ƙasa, ya halicci zamani. Menene zamani? Dare da rana, kuma Ubangiji ta'ala ya tsara masa tafiya. An gane ko? Shine yace kadista dara ya zagayo. Menene mafi gaggawar zagayowar zamani a irin wannan lokaci namu, wanda shekara ta koma kamar wata, wata ya koma kamar sati, sati ya koma kamar yini, yini ya koma kamar awa, wanda wannan alama ce daga cikin alamomi na kusantar alkiyama, shine taqarrubuz zaman, kusantar zamani. Shine yace lalle zamani ya juyo, ma'ana ya zagayo kamar yadda yake a ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa. Ana nihi zamani dare da rana, wani yakan daɗu, wani yakan ragu, kamar yadda malamai suka yi bayani a lokacin da dare da rana suke daidaita awoyinsu su zamanto kusan daidai, sai a cikin watan Maris. An gane ko? Amma duk sauran watanni in ma ka samu dare ya fi yini tsawo, kamar yadda muke ciki a wannan lokacin sanyi, a lokacin rani kuma za ka samu yini ya fi dare tsawo. Shine sai ya ce as-sana, manzon Allah ya ce ita shekara isna ashara shaharan, wata sha biyu ne. An gane ko? Ita shekara wata sha biyu ne. Minha arba'atun hurum, daga cikin watannin sha biyu manzon Allah ya ce akwai hudu masu alfarma, masu kima, masu daraja, masu martaba a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah sai ya ce salasatun mutawaliyatun, uku manzon Allah ya ce a jere suke, ma'ana suna bibiyar juna. Zulqa'ada, an gane ko? Farko manzon Allah ya ce akwai Zulqa'ada, sannan Zulhijja yana biya masa, wal Muharram, sannan da al Muharram, wanda shi Zulqa'ada wato shine wata na 11 daga cikin watannin musulunci. Zulhijja shine wata na 12 na ƙarshe, Al-Muharram kuma shine wata na farko. An gane ko? Kenan a jere suke 11, 12, sannan Al-Muharram. Sai yace wa Rajabu Mudar, da Rajab kin Mudar. Mudar wata kabila ce daga cikin kabilu na Larabawa, an jingina watan izuwa gare su. Sai yace allazi baina Jumada wa Sha'ban, shi Rajab manzo Allah yace yana tsakanin Jumada. Wani Jumada kin? Shine Jumada al-Akhira, domin Jumada biyu ne, akwai Jumada al-Ula, akwai Jumada al-Akhira. Sai yace wa Sha'ban, da tsakanin watan Sha'ban. A takaice wannan hadisi wato yana tabbatar mana cewa wato ita halittar sama da ƙasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce su a lokaci guda kamar yadda yayi mana bayani farko da ya halicci sammai kenan sannan me ya biyo baya kenan halittar wato kasa kamar yadda can yake cewa a can cikin suratul fusilat idan ka koma zaka samu wannan bayani kuma wannan hadisi yana daga cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da duk mutumin da yace ya wadatu da alqur'ani baya buƙatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tabbas wato bai fahimci inda aka sa gaba kuma wadatuwar shi da alqur'ani ba za ta amfane shi ba yana daga cikin tambayoyin da zaka yi masa ka kai shi bango ce ai Allah ya faɗa inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ya zana maka wasanni wa wasu watanni ne hudu masu alfarma wanda a irin wannan tambayoyi zaka iya masa tambaya ta fi dari babu ɗaya wanda zai iya baka amsa kaga anan dole sai ka koma sunna zaka gane wasu watanni ne masu alfarma kin gane ko nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana dan haka sunna ita take bayyana abinda alqur'ani ya kunsa ba yadda za a yi ka gane alqur'ani ka fahimci abinda yake cikin sa sai ka koma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka can da yace alhajju ashhurun ma'lumat haji watanni ne sananne ba wanda zai bayyana maka waɗannan watanni na haji a cikin alqur'ani sai ka koma cikin sunna zaka same su Shawwal, Zulqa'ada, Zulhijja. Sannan malam yazo da hadisi na gaba, hadisin Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail, ɗaya daga cikin goma wanda aka ba su albishir da gidan aljanna. Sa'id ibn Zaid, Allah ya kara masa yadda, annahu khasamathu arwa. Wata mata ana kiranta Arwa. Ta yi jayayya da shi fi haƙƙin game da wani haƙƙi da wata gona za a mata annahu in taqasahu laha wai ya ci mata iyaka tace wai Sa'id ibn Zaid wai ya ci mata iyakar gona ita ko gonar shi ce ta zo ta cinye mishi kuma ta zo ta kai ƙarin shi wurin Marwan ibn al-Hakam lokacin ne shine wato sarki shine khalifa annahu in taqasahu laha cewa wai ya ci mata iyaka fa qala sa'id Allah ya kara masa yadda abin ya girmama akan shi yake mamaki yace ana antaqisu min haqqi hashian yanzu kamar ni za a ce na ci mata iyaka yace ashhadu yace wallahi ina tabbatar muku da sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu yace wallahi tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada man akhadha shibran min al-ardi zulman duk wanda ya karbi didi da dani dai na kasa gona ko kare zulman a matsayin zalunci ya san ba haƙƙin shi bane yayi jayayya yace haƙƙin wani manzo Allah yace fa innahu yudawwaquhu yawmal qiyamati min sabai ardina a ranar kiyama za a yi masa dan wuya na kasan bakwai tun daga doran kasa har zuwa kasan bakwai gabaɗaya za a yi masa dan wuya kamar yadda ya gabata a wacce riwaya Ubangiji ta'ala zai sa kasa ta dare yayi nutso a cikin ta sai ya je har karkashin kasan bakwai kenan kamar gabaɗaya kasar ta zame masa dan wuya kamar yadda a cikin wata riwaya hadisin Wa'il ibn Hajar wannan Wa'il ibn Hujr Allah ya kara masa yadda yake cewa wani lokaci na kasance gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasu mutane biyu suka zo masa yahtasimani fi ardi suna jayayya game da wata gona ɗayansu sai yake faɗa yace ya rasulullah inna hadha intaza ardi wannan ya karbe mun gona ta ne a jahiliya ya rasulullahi ya karbe mun gona ta ci an gane ko kamar yadda so da yawa zaka ba mutum aran gona in zamani ya ja aka jima wannan gonar ta zamanto a hannun shi kawai sai ya garrama ya jayayya ce kawai gonar shi ce. To shi wannan ya ce a jahiliya ya karɓe masa gonar shi, ma'ana kafin Allah ya azurta su da musulunci. Maza Allah sai ya ce masa bayyinatak, kawo shaidinka, kawo shaidin da za su tabbatar da cewa gonar ka ce. Sai ya ce ya Rasulullahi laysa li bayyina, ba ni da wasu shaidu. Maza Allah sai ya ce to tunda ba ka da shaidu, yaminuhu, dole za ka wadatu da rantsuwar da zai yi, rantsuwa zai yi ya wanke kansa. Sai ya ce ya Rasulullahi idan ya zahabu biha, in kwa rantsuwa za a sa shi ya Rasulullahi, rantsuwa fa zai yi cinye mu gona. Maza Allah ya ce masa laysa laka illa zaka, ba ka da wani abu in ba wannan ba. Rantsuwa zai yi ya wanke kanshi, in kwa ya yi rantsuwa gona ba shi za a yi, in kwa ya toge ya ƙi rantsuwa to gona za a baka. Dama manzon Allah ya faɗa albayyinatu ala almuddai wal yaminu ala man ankar, lokacin da ya tashi zai yi rantsuwa shi wannan mutumin, manzon Allah sai ya ce da shi ka san da cewa ho mane ka taba a araban zulman laki zaliman laki Allah wa huwa alaihi ghadaban, duk wanda wato ya yanki wata ƙasa akan zalunci abun wani ya maida nashi, manzon Allah ya ce zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama yana mai yi masa fushi. Wanda wannan yana nuna mana ɗaya daga cikin ukubobin da Allah ya tanada ga duk wanda ya yi zalunci na ƙasa, gona ko kare, to mutum zai haɗu da Allah yana mai masa fushi. Duk wanda Allah ya masa fushi a wannan yini to ya halaka ya tafi, waliyazu billahi. Haka hadisin ya Al-Ibn Murra, Allah ya kara masa yadda yake faɗa, yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa ayyuma rajulin zalama shibran min al-ardi, duk mutumin da ya yi zalunci daidai da ɗani ɗaya na gona. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa, yake cewa kallafahu Allahu an yahfirahu hatta yabluga sab'a ardina, Ubangiji ta'ala zai kallafa masa sai ya tona wannan ƙasa tun daga duranta har izuwa ƙasan bakwai. An gane ko? A yinin da babu fantarya, ba magini, babu diga, da ni zai tona da harcinan shi da hannun shi zai ringa tonawa tun daga duran ƙasa, zai yi ta tonawa sai ya kai ƙarƙashin ƙasan bakwai, sai ya tono ƙasar gaba ɗaya. Karka yi tsammanin in ya tono ya ƙare. Idan ya tono ƙasar gaba ɗaya, manzon Allah ya ce thumma yutawwaquhu yawmal qiyama hatta yufsala bainan nas, wannan ƙasa gaba ɗayanta za a rataya masa a wuyan shi, ya jabu wannan nauyin ƙasan bakwai har sai an kai lokacin da aka rabe hukunci tsakanin jama'a. ‘Yan aljanna suka yi wajen dama, Allah ya sanya mu a cikinsu, ‘yan wuta suka yi hagun, Allah ya kare mu. Gaba ɗayan ƙasar sai ya tona tun daga doranta har izuwa ƙasan bakwai. Wannan misali in ɗani ɗaya ne, to ina ga wanda ya ci gona gaba ɗaya? Ina ga wanda ya ci kare? Ina ga wanda ya ci karukan mutane? Mutum yana ganin ya ci banza, gona ce ta mutane, an ara maka kana amfani, kawai shi kenan mutum ya rintse ido ya yi mursisi, ya zo ya yi rantsuwa ta ƙarya, wai shi wai ya bar ma ‘ya’yansa gado, kamar yadda yake gudana a ƙauyuka. Wanda an sani ma wani lokacin gashe duk kawai sai ya zo ya ce ai gona tashi ce, kuma wani lokacin a kawo wasu shaidu na ƙarya wanda su ma sun tabbata shahadatu zuhur ce za su yi, shaida ce ta ƙarya. Wannan kenan abin da yake gudana a ƙauye, amma a birni wal iyazu billahi, wanda gaya an san filin game shi, kawai sai a je abu a yi ƙoƙarin yadda za a yi a tauye mishi wannan haƙƙi nashi, wannan fili nashi a karɓe a saida ma wani a ci kuɗin in ya so, wai kuma in ya buƙata a je can daji a bashi, wai ana ganin cewa in aka je an biya shi, a ina aka biya shi wannan abin da aka karɓe mishi sai an yi aman shi a ranar kiyama.
da kuma waɗanda su masu hali ne sana'ar su kawai su suna bibiya suna zagayawa su ga filin da ya burge su kawai su je su sa a yi musu takardu kawai a zo a yi rigima a saida musu a ce daddare za ka ga magina fa suna ta da gini to duk maginin da za a sa shi wannan gini daddare shi ma yana ciki saboda ya taimaka ma azzalimi ne akan zalunci wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan ka tabbata dai gini daddare dai ba nan ya hankali bane ba na lafiya bane ba sai kaga kamar yadda ka san ginin aljannu ko kuma irin gini na dai san anime ka wuce kwana uku ka wuce fili yana nan amma daga ka zo sai kaga gini gaba ɗaya tuni har ya kai tsawo ka rasa yaya aka yi wannan to duk wanda ya yi irin wannan zalunci gaya dai ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko kuma gaya yadda aka auna fili aka baka a sai mutum ya ga wannan ITC ne bari ya dan matso ya dan kara wani rabin metre wani ya kara ko metre ɗaya wani ya kara haka wani ya zubin lai shi kuma wannan alama ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci duk mai canza alama ta ƙasa yadda aka tsaida ka nan zaka tsaya menene fa'idar gwarm da ake sawa kowa a gwada masa ga bakin iyakar shi na maganar ka kara wannan haramun zalunci ne kuma wani yakan iya cewa to ai meri ce ta kara mu meri ai ba ka'ida ba wani lokaci take karawa zaka je ka ga wasu azzalimai ne waɗanda suna nan su ne zaka ba kuɗin aljihunsu za su sa ba aljihun gwamnati ba za su sa kuma a ka'ida a hukumance wannan wurin bai kamata ba a ce an kara sai su zo su sa sai su ce ku matso a kara matse ma jama'a titi kaga titi bai wuce ba metri biyar wani titi da aka san shi a same shi metri 20 ai ko metri 10 da ake hudda titi akwai kuntata ma jama'a yaya za a yi ma mota ta iya juyawa a titi wanda yake mai metri 10 to ka gani a ka'ida ga abinda a hukumance a dokance aka ce a hudda sai a tauye ko kuma an zo a hukumance an rigai an yi nan kare 10 ne aka hudda a wannan ilo sai a zo a riki da wurin a sake awo a rage sai a zo a hudda wani kare sai kaga ya koma kamar 12 ya koma kusan 12 wannan biyin na zalunci ne aka hudda aka wani kuma ana ganin an ci banza ko kuma wannan titi ne an san titi ne an gane ko titi ne na jama'a gaba ɗaya kawai sai a zo a kashe wannan titi amma asali akan filan gaya titi ne an zo an kashe shi an sayar da shi an ci kuɗin ko kuma wannan fili ne wanda aka hudda saboda shakatawar jama'a kamar yadda a doka haka ne sai a zo a sayar da wannan fili a cinye kuɗi to ina mutum zai shiga da wannan haƙƙi a ranar kiyama wanda a nan ana maganar hudani ɗaya na ƙasa idan mutum ya yi zalunci za a kallafa masa Ubangiji ta'ala zai tilasa mishi a yinin da babu diga babu hantariya babu gatari kamar yadda muka faɗa babu wani dai abin gini za mu ce da hannun shi zai gina tun daga doron ƙasa sai ya kai har ƙarƙashin ƙasa ta bakwai gabaɗayan ƙasar sai ya burciko ta kuma sannan wannan ƙasa gabaɗaya alauta masa a wuyan shi ya zo da ita za a kallafa masa kuma zai ɗauko ta sai ya zo filin kiyama kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah ya ce man akhadha ardan bighairi haqqiha kullifa an yahmila turabaha ila al-mahshar za a tilasa masa sai ya dauko wannan kasar gabaɗayanta ya zo da ita filin kiyama in ya zo da ita filin kiyama kuma ba ajewa ba zai ci gaba da daukan ta a wuyan shi har sai an kai lokacin da aka rabe hukunci tsakanin bayi yinin da ya kai gulgulan shekara 50 kuma bayan a wacce riwaya da ta gabata za a sa ƙasa ta juye da shi ya ringa nutso a cikinta sai ya kai ƙarƙashin ƙasa ta 7 to don haka laifi ne wanda yake mai girma kuma kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya zo da hadisi kuma ya yi shiru a kansa wanda kaida malamai suka ce duk hadisin da yazo da shi a cikin littafin sa wannan Fathul Bari in dai bai ce komai ba to wannan hadisi yana da martaba ta hasan. An gane ko hadisi ne kyakkyawa. Yadda ka san sama daga ƙasa zuwa sama ta farko tafiyar shekara 500 ne kamar yadda yake cikin hadisin. Kabirin ita kanta sama ta farko kafin ka je sama ta biyu tafiyar shekara 500 ne. Haka daga sama ta farko zuwa ta biyu tafiyar shekara 500. Ita ma sama ta biyu kabirinta tafiyar shekara 500. Har akai saman bakwai to ita ma ƙasa haka. To an sa ka tona ƙasa ta farko tafiyar shekara 500 ne sai ka tono ƙasar ta. Sannan kuma tsakaninta da ƙasa ta biyu hallo akwai tazara shi ma tafiyar shekara 500 hallo kuma ka tono waccan kin. Waliyazi billah. Ka gan da kayan gini fa irin su barmil da su diga da wannan in ka ce a tona maka metr 3 za ka yi ramin gwalalo. Musamman in aka yi dace da wuri wanda yake mai tauri sai a yi sati ana tonawa ba kai ba. Wai da kayan gini ma tukur. To ina ga ba kayan gini a ce da harcinka da hannunka za ka tona. Ana maganar wannan metr 3 to ina ga ƙasan bakwai gaba ɗaya. To don haka dai a taƙaice waɗannan hadisai gaba ɗaya malam ya zo da su ne domin tabbatar mana cewa yadda Allah ya halicci sammai guda bakwai wata kan wata, to haka su ma ƙasai Allah ya halicce su guda bakwai wato wata kan wata haka suke. Shi ne malam sai yake faɗa cewa Ibn Abi Zinad wato ya faɗa daga Hisham Ibn Urwa shi kuma daga mahaifinsa yake faɗa wato Sa'id Ibn Zaid Allah ya kara masa yadda yake faɗa na shiga wato gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Shi ne ma'ana ya ambata shi wancan hadisi. An gane ku? Hadisin da kenan ita arwa wato ta yi jayayya da shi wanda a ƙarshe dai shi Sa'id Ibn Zaid wato muguwar addu'a ya mata yace in har haka ne yace Allah ka jarrabe ta da kaza. Tana makauci ta je ta fada wannan rijiya a cikin gonar makaucewa Allah ya jarrabe ta da makautaka a gonar da suka yi jayayyar nan ta je ta fada rijiya ta mutu wannan rijiya ita ta zanye wata kabari. Mutanen kwarai kenan, kar ka yi tsammanin ka zalunci mutumin kwarai ya maka Allah ya isa ka ga cewa shi kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ittaqi da awatal mazlumi fa innahu ko kuma fa innaha laysa baina fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, tsakaninta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala babu wani shamaki, babu wani shamaki. Yana addu'a kai tsaye Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karba. Nan kaga zaluntar shi tayi ta zo ta tuhumce shi wai ya ci mata iyaka kuma shi kuma alhali gonar shi ce, ta zo ta kai ƙarin shojan Marwan ibn al-Hakam. Shi ne yake mamaki yace yanzu ni za a ce na ci mata iyaka? To kaga daman cin iyaka abubuwa ne wanda wasu sun saba. Sai kaga mutum yana matsowa yana ganin kamar wani abu ne wanda yake mai sauki, shi kuma abu ne mai girma a gaban Allah subhanahu wataala. Dani dai tak idan mutum yace. Don haka wannan yana nuna mana duk abin da Allah ya haramta babu bambanci tsakanin kaɗan da mai yawa. Dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.